wai tambayar malam ko kuma mu ce karin bayani mutum ne ya auri mace kafin ya kwanta da ita Allah ya masa rasuwa shin za ta yi idda ta takaba ko ba za ta yi ba idan an riga an daura aure ko da mutum bai kusanci mace idan Allah ya masa rasuwa to abubuwan nan guda uku sun tabbata a kanta abu na farko sadaki dai ta ci shi gaba daya iya abin da ya yanka mata na sadaki to gaba daya ta ci ne shi saboda ka'ida malamai suka ce al-mautu kad-dukhul mutuwa tamkar mutum ya shiga daki da mace ne saboda ba abin da ya sha makance tsakanin shiga daki da ita illa mutuwa tare da cewa in ka auri mace kafin ka kusance ta ka sake ta kaga bata ci sadaki gaba daya a ka'ida ta shari'a za a raba wannan sadaki tsakiya a bata rabi rabi dole za a dawo ma da kayanka amma in ka rige ka kebanta da ita to wannan ta ci sadaki gaba daya to dan haka idan mutum ya auri mace Allah ya masa rasuwa to ta ci sadaki gaba daya abu na biyu kuma za ta yi idda a matsayin ta na iya idda ta takaba wata hudu da kwana goma saboda me yasa cha za a yi matar mijin wancin Allah ya masa rasuwa tunda matar shi ce shi kuma dole ne anan ta yi masa idda idda ta takaba kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra Ubangiji ta'ala yace wanda Allah yake karban rayuwarsu daga cikin ku jama'a ta mu'minai suka mutu suka bar mata Ubangiji ta'ala yace waɗannan mata su yi jira ga kawunansu wata hudu da kwana goma ma'ana ba maganar zancen aure ba maganar kulliya ba maganar kaura daga gidan mijin in dai ba da wata larura ba sai an cika wata hudu da kwana goma shine ake kira idda ta takaba ko kuma ka kira yace da larabci iddatul wafa an gane ko dole ne ta yi wannan idda ta takaba bata kebanta ba cewa sai ya shiga daki da ita ko bai shiga daki da ita ba yana kanta dole sai ta yi idda sannan abu na uku dole a raba sadaki da ita wannan a raba gado da ita in yana da dakoshi ka za a kasa dukiyar shi kashi 8 a daure a bata in ba shi da dakoshi ka za a kasa dukiyar shi kashi 4 a daure a bata an gane ku domin fadar Allah subhanahu wataala walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dai walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dai matar ka ce ka mutu ka barta to dole anan tana da gado a raba ku ga abata daya in ba ka da dakoji ka in kana da dakoji ka a kasa 8 a daure a bata irin haka ya faru Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda irin wannan kadiya ta zo masa aka zo masa da maganar cewa mutum ne ya auri mace kafin ya kusance ta Allah ya masa rasuwa shin menene matsayinta Abdullahi dan Mas'ud ya bincika ba shi da wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka Abdullahi dan Mas'ud yace sadaki dai yace a iya ijtihadi da za a bata sadaki gaba daya yace kuma za ta yi idda ta mutuwa shine ta kaba wata hudu da kwana goma yace kuma gado dole za a raba da ita rufe bakin sa ke da wuya a nan majalisin sa sai wani sahabi ya tashi yace wallahi yanda ka yanke wannan hukunci yace wallahi a gabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke wannan hukunci ga wata mata da ake kiranta Dirwa bintu Washik mijinta ya aure ta Allah ya masa rasuwa kafin ya kwanta da ita aka zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ta ci sadaki gaba daya manzon Allah yace kuma ta je ta yi idda ta mutuwa manzon Allah yace kuma dole za a raba gado da ita wannan hadisi ne sahihi tabbatacce akan wannan hukunci don haka kenan anan abinda muke so mu gane rashin shiga daki da ita baya nuna cewa ba za ta yi ta kaba ba matar da ka sake ta kafin ka shiga daki da ita ita ce babu idda akan ta a yau ma in ta samu miji sai a daura mata aure da nasi na alqur'ani in saki ne mutum yayi kafin ya kusanci mace to wannan ba maganar idda akan ta kamar yadda can cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila idan ka auri mace kafin ka kwanta da ita in kace ka sake ta ba magana sai ta yi idda inda sai ka sake ta kafin bare ce in ka samu miji sai a daura maka aure an gane ku amma ita mutuwa in mutun ya mutu dole ne mace sai ta yi idda kasaka ba da nasi wanda yake na alqur'ani kamar yanda kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana nan kenan kusantar mace ba sharri bane bane idda wai ibada ba tare da ilimi ba ma'ana ka aikata wani aiki na ibada akan jahilci sai mu ce yanda kamar ba za a kawo mara lafiya a shimfiɗe masa shi a ce ka fasa cikinsa ka fitar da cutar da take ciki ba tare da ka je ka yi wannan ilimi ba haka ita ma ibada duk wani abu wanda yake na ibada dole sai ka ne ka sani menene hukuncin Allah akai ibada tsari ne na ubangiji tabaraka wataala wanda ya wajabta ma bayin sa wanda kuma ya nuna mana ya turo mana manzo na musamman wanda ta hanyar wannan manzo zamu koyi yanda zamu bauta ma ubangiji mu subhanahu wataala wanda wannan manzo bai bar duniya ba hatta da yanda ake tsugunni domin yin bawali ko bayan gari sai da ya nuna mana in kai tsugunni ga yanda zaka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya nuna mana dan haka duk wani fage mai sunan ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar shi ba wuhi sai da yayi bayani wanda yake mai kamsarwa dan haka duk abin da zamu aikata na ibada dole mu je mu nemi sani in ba mu da sani akan abin to mu tambayi masana shin ina buƙatar nayi kaza yaya ya dace nayi a shar'anci kamar yanda sahabbai Allah ya kara musu yadda ta kanar suke tashi su jiye su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin kaza yaya ya kamata ayi da kaza kamar yanda Allah ya mana umarni fasalu ahadul zikri in kuntum la ta'lamun don haka in ka koma nan kusa cikin akdar yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi wa yas'ala al-ulama'a ويقتدي بالمتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان شين ايكي تشي وابايا حلتا ومسلمية ايكة ونا ايكي بسنة ابادة سياسا منين حكمتم اللا بمد ونا ايكي سيكي انبا شدا اليمي اكم ونا ايكي ويسأل العلماء اتو يتنبئي ما لبن idan zai tambayi malamai kenan ya diba malamin da yake kusa da sunna shine yace wa yas'ala al-ulama'a sai yace wa yaqtadiya kuma yayi koyi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam ga malaman da suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace alladhina yaduluna ala ta'atillah wadanda a kullun aikin su shine shiryar da mutane akan yin da'a ga ubangiji ta'ala yin da'a ga manzon sa ba suna kira bane abuwa ne a kira suke abu Allah abu manzon sa sai yace wa yuhadiruna min atba'i shaytan sannan kuma suna tsoratar da jama'a suna tsawatar da su dangane da biyar shaytani in ka bi wani baka ba Allah baka bi manzon sa ba to shaytani ka bi domin shaytani shine ya raya maka bin wannan mutuma don haka dai aka kai shi duk wani abu sunan ibada ya kamata mu nemi ilimi akan sa. In muna da masaniya akan shi to mu aikata, in ba mu da masaniya mu yi mu tambayi malamai su nuna mana menene hukuncin Allah akan wannan abu kuma yaya ake aikata shi. Na'am. Wani misali matafiyi mai bulaguro yana da buƙatar ya haɗa tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci, in ma azhar da al'asar ko magariba da isha, to sai ya ga jama'a za su tada sallah sai ya bi su a matsayinsu na mazauna ya cika sallah tare da su. Idan an sanance yana da damar da zai tashi ya kawo la'asar ɗin sa yi jami kwarai da gaske, an gane ko haka in magariba ce ya bi su aka yi kai tsaye zai iya tashi ya kawo isha in ya so a yi ta yi, domin shi matafiyi yana da damar haɗa tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci, in ma azhar da la'asar ko magariba da isha, ba sharadi bane ba sai in shi kaɗai zai yi sallar zai yi jami. Idan ka bi jama'ar da suke zaune a gida waɗanda su ba sa wannan jami, in suka gama azhar kai tsaye sai ka tashi ka kawo la'asar, in juma'a ce ka bi su suna gamawa kai tsaye sai ka tashi ka kawo la'asar in ya so a yi ta yi.